Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makili. A jiya da rana ne shugaban Amurka Joe Biden ya katse bulagurinsa da yake yi a jihar Delaware zuwa fadar White House domin tattaunawa da hukumar tsaron ƙasa akan hare-haren saman Iran akan Isra'ila, lamarin da ke shirin ɗauki hankali sa'o'i masu zuwa, a cewar White House a jiya Asabar. Rukunin tsaron ƙasan yana baiwa shugaban ƙasa bayani akai-akai akan halin da ake ciki. Gana shugaban yana tuntubar jama'an Isra'ila, haka zalika yake tuntubar kawayen Amurka, inji kakakin hukumar tsaron ƙasa Andrew Wilson yana faɗa a wata sanarwa. Jiragen Iran marasa matuƙa sun tasamma Isra'ila, inji Press TV na ƙasar Iran mai yaɗa labarai ta harshen Ingilishi, yayin da ya ambato majiyoyin Iran. Tehran ta lashe takobin ɗaukar fansa akan halin da Isra'ila ta kai ta sama a harabar ofishin jakadancin Iran a Damascus, babban birnin Siriya, da ya kashe mutane 16, ciki har da wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali na ƙasar waje da wasu jami'ai 6. A hali da ake ciki, Isra'ila tana zama cikin shirin kota-kwana. Gana ta soke duk wasu harkokin karatu da na matasa. Wata sanarwar ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi magana da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant akan ɗaukar matakin gaggawa kan barazanar yankin. Austin ya jaddada cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila daga duk wani hari da Iran ko ƙawayenta za su kai mata. Dakarun Rasha na samun gagarumin nasara a yankin gabashin Ukraine a kusa da garin Adivka mai masana'antu da Rasha ta mamaye, inji babban kwamandan Ukraine Alexander Sirki yana faɗa a jiya Asabar a shafin Telegram. Al'amura a gabashin ƙasar sun taɓarɓare matuƙa a cikin 'yan kwanakin nan, inji Sirki. Ya ƙara da cewa sojojin Rasha sun zafafa kai hare-hare a wasu wurare da dama, kana suka danna cikin yankin fiye da kilomita 1,000 bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a Rasha a watan jiya. Dumi-dumi da bushewar yanayi shi ma ya taka rawa a hare-haren na Rasha, wanda ke baiwa manyan motocinta damar tafiya cikin sauri a cikin wuraren da suka bushe. Ma'aikatan tsaron Rasha ta sanar da cewa dakarunta sun ento ƙauyen Pervomaysk, wanda ke yankin Donetsk, mai tazarar kilomita 11 daga yammacin garin Adivka da aka lalata, wanda Rasha ta kwace a tsakiyar watan Fabrairu. Ukraine ba ta tabbatar da asarin ƙauyen na Pervomaysk ba, kuma sojojinta sun yi ikirarin cewa sun daƙile halin da aka kai a ƙauyen. Garuruwan mutane ne suka fito a kan titunan jamhuriyar Niger a jiya Asabar don neman ficewar sojojin Amurka, bayan da gwamnatin sojin ƙasar ta ƙara sauya dabarunta ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar soji da Amurka tare da karɓar malaman soja na Rasha. Masu zanga-zangar sun yi tattaki a tsakiyar birnin Yamai, inda suka daga tutocin Niger, lamarin da ya tuno da zanga-zangar kinjinin Faransa da ta sa aka janye sojojin Faransa daga Niger a bara, bayan da sojojin suka kwace mulki a bara. Wani kwali da aka rubuta da hannu a cikin harshen Turanci Ingilishi kamar haka: Amurka ki fice daga Niger a guje. A wani mataki na nuna goyon baya ga gwamnatin mulkin soja da matakin da ta ɗauka a tsakiyar watan Maris na dakatar da yarjejeniyar da ta baiwa sojojin Amurka a kusan 1,000 damar gudanar da ayyukansu a tungaye guda 2 a cikin ƙasar. Yanzu a juyin mulkin, Niger ta kasance babbar aminiyar Faransa da Amurka ta fannin tsaro, waɗanda suka yi amfani da ita a matsayin tunga, kuma a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na daƙile ayyukan masu ikirarin kishin Islama, wanda aka shafe shekaru 10 ana yi a yankin Sahel na yammacin Afirka. sai dai sabbin hukumomin Niger sun bi sahun sojoji makwabta da suka hada da Mali da Burkina Faso wajen kawo karshen yarjejeniyar soji da kawayenta da yammacin Turai da fikewa daga kungiyar ECOWAS ta siyasa da tattalin arziki da kuma kulla alaka da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu da ake zargi yan tawayen Islama ne sun kashe fararen hula akalla goma a wani hari da suka kai a ranar Juma'a a kusa da birnin Beni dake gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, kamar yadda hukumomin yankin da majiyar Majalisar Dinkin Duniya suka bayyana. Maharan sun harba bindigogi kan mutane dake aiki akan filaye a gundumar Mulakira dake wajen Beni, kamar yadda magajin garin Mulakira Ngongo Mayanga ya fada a jiya Asabar. An riga da an tattara gawarwakin mutane bakwai ciki har da mata uku, yayin da wasu biyar suka jikata a wani wuri, inji magajin garin. Tabbas akwai wasu gawarwaki da zamu gano yayin da ake ci gaba da bincike, inji magajin garin da wayan tarho yana mai zargin kungiyar yan tawayen Allied Democratic Forces ADF da kai harin. A ƙarshe, ɗan sanda sun gano mutumin da ya cika wa mutane shi da wuka har lahira a wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta Sydney a ƙasar Australia, kafin wani ɗan sanda ya harbe shi har lahira. ‘Yan sandan New South Wales sun faɗa a yau Lahadi cewa Joel Kauchi, mai shekaru 40, shi ne ke da alhakin halin da aka kai da yammacin jiya Asabar a cibiyar sayayya ta Wellsfield da ke Bondi Junction a yankin gabashin birnin da bai da nisa da bankin Bondi Beach wanda ya shahara a duniya. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda NSW Anthony Cook ya shaidawa manema labarai a wani taro a yau Lahadi cewa Kauchi ya sha fama da matsalar tabin hankali da ba a fayyace ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an yi sallar Eid al-Fitr lafiya. Sannu mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo da batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun neman karbuwa a yanar gizo, lamarin da a wasu lokuta ke sanya matasa da ke mu'amala da kafofin cikin yanayin damuwa idan ba su sami yadda suke so ba. A ɓangaren latsa musu dubban likes ko yin sharhi, wato comment, bayan wallafa faifan bidiyo ko wani abu. Rahotanni sun yi nuni da cewa tun kafin zuwan kafofin yanar gizo aka san ɗan adam a koyaushe da neman karbuwa ko yarda tsakanin shi da al'umma da yake tare da su. A bisa lura da yadda wannan ɗabi'ar ta zama ruwan dare kuma ta ke sanya matasa su fada cikin tarkon gasar neman yin fice ta koyaya ne, ya samu ka ɗauko wannan maudu'in, inda za mu fara sada ku da fitacciya mai wayar da kan al'umma a shafin Instagram da kuma ba da tallafi, baya ga ita ƙwararriya ce a fannin ilimi a matakin farko kuma za ta buɗe mana bayanin yadda lamarin yake.
Sunana Dr. Hawwa Babura, barkanku da sallah. Allah ya maimaita mana. An tambayar da aka yi mana ta yau shine akan yadda mutane suke da zulama akan mabiyansu da su rika danna musu like din nan idan sun saka abu. To wannan abu gaskiya abu ne wanda yake kamar gasa ce. To kun san kuma gasa tana da wani abu a rai wanda kowa yana son ya cita. Sannan akwai bangaren na idan kana da wannan mabiya a social media da yawa din nan, mutane za su ganka kana da kima. Alal misali ka zama gwarzo ko kin zama jaruma, sannan kuma za a rika kawo muku tallace-tallace, za ka zama mai suna, wato da kai ake yin komai. To hatta ma za ku ga wasu ma suna bibiyan gurin da ake messaging, suna roƙon ku cewa da Allah ni ma ka bi ni tunda ina binka. To har za ku ga idan kamar wani jarumi ko jaruma ko da irin na Hollywood ko na duniya Hollywood Bollywood in suna bibiyan ku, sai zamana ya ƙara sa mutane su ma su ga cewa ah wane ya isa, wance ta isa, har fa wane fa yana bin su. Alal misali a ce wani shugaban ƙasa na binka, ko dai mutane masu az arziki just ganin wannan mutumin mai kima yana bin ka zaka ga mutane da yawa sun bi ka
to malama menene tasirin wannan
to hasali sai irin wannan yake tunzura mutane akan me za su yi su samu mabiya da yawa to wasu sai su shiga hannun bata ya zama na cewa suna kallon sai sun yi shakiyanci abinda ya tsallake layin al'ada da layin addini akan dai duka dau hankalin jama'a domin su lura da kai wasu kuma za ku ga sun bi layin addini wasu kuma su bi layin siyada abubuwan al'ada su samu suna to duka dai gaba daya fili ne na gasa fili ne na kowa yana so ya zama gwarzo a yanzu kam social media ta zama kamar cuta gaskiya idan mutum ya shige ta to fa ya shiga cikin wani abu ne mai jan hankali wanda sai ya tsaya yayin nazari sosai in ba haka ba lokacin sa ya tabaci akan post sai dai kawai mu ja kunnan mutane akan kada su bari wannan abu ya sa su tabarbarewar halayya ta bisa addinin su ko ta bisa al'ada kaje kana batsa da yarayi idan kai musulmi ne ka bata addinin ka ko kuma ma ka zama abun kunya ga iyalin ka wata rana ka zo ka girma a zo a saka abin da kai kana yaro da baka damu da komai ba yanzu ƴaƴa sun girma zaka aurar da ƴa ka zo ana ganin baba yana wani irin rawa a TikTok ko yana zage-zage to ita fa social media ba aba ce mai yafewa ba
masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar da zuke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma bari mu ji daga bakin kwararre a sha'anin sadarwar zamani ya bude mana wani babin yadda neman karbuwa a bisa yanar gizo ke kasancewa
sunana Yusuf Salis Funtuwa kuma ni ne shugaban kamfanin Vision Pool Enterprises kuma managing partner a Lumila Katsina to yanzu Allah ya kawo mu lokacin da zaka ga shi wannan al'amarin neman karbuwa a yanar gizo din ya tashi daga asalin yadda aka fara shi na domin a cimma manufa ta gari wanda ake so yanzu saboda damammakin da ke cikin samun karbuwa a bisa yanar gizo shi yasa zaka ga abubuwan da ake tunanin cewa ba su da kyau a al'ada ko kuma addini ita wannan yanar gizo ta halasta su kuma mutumin da yake zaune bayan wata waya ko gaban screen din wata computer zai yana ganin ita yanar gizo ta ba shi wata dama da wani kwarin gwiwa na ganin cewa zai iya yin duk abin da yake dama ba tare da wani ya tsangwame shi ba duk da kawai ya san cewa duniya tana kallon shi shi yasa duk wani abu sabo wanda yazo a maimakon ya zamana cewa mu ne muka fi amfana da shi sai kasance mu aka fi amfana da mu da shi a ga matasan mu da yaran mu musamman mata sun zama victims na lifestyle din wasu mutane ita kuma kafar sadarwa wani lokaci tana bada dama a yi abin da ake ce ma musayar al'ada to kuma zaka ga wasu ƴaƴan mata da suke daukar al'adar wasu mata na wasu kasashen duniya suna yin abin da suke yi a kafofin sadarwar su wanda yake jawo musu karbuwa sai za su yi irin shi a nan Najeriya wanda shi ma suna ganin saboda sun ce shi suka yi suka samu karbuwa su ma sai su ce su shi za su yi nan dan su samu karbuwa lalle yana da muhimmanci mutum ya nemi dabarun da zai amfani da su ya samu karbuwa a bisa yanar gizo amma dai ya kamata mutane su kiyaye saboda mafi yawanci mutane za su sa wannan dabarun amma kuma bayan sun samu karbuwa kila ma bai huce na kwana daya ba sati daya ko nota daya daga nan kuma sai abin ya zama mutum matsala
yanzu bari mu koma bangaren malama mu ji kiran da za ta yi wa masu mu'amala da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci
kawai kira zamu ga mutanen mu yara da manya akan su kula sun yi amfani da wannan sashen sada zumunta idan suna so mutane su bibiye su so su janyo hankali da alkhairi ba da sharri ba da batanci ba ko ta hanyar abinda zai zame maka sadaka jariya idan a cikin addini muka bi shi idan a al'adance muka bi shi abinda zai kara maka karama to wannan shine gasa dai a takaice mutum in ya shige ta kawai so yake zama jarumi ko ita ce jaruma to kuma wani lokaci sai ya janyo kamar wani irin tabin hankali kamar addiction Allah ya samu dace
madalla to mallam yusuf ina mafita ga wannan al'amari
yana da kyau mutane waɗanda suka shahara a bisa yanar gizo waɗanda suke da wayewa da ilimi mai zurfi akan harkar wannan dabarun da samun karbuwa su fito su rika yin wato bayanai da azuzuwa na musamman kamar yanzu wannan podcast din da ake yi na yau da kullum ya kamata a maida hankali kan irin waɗannan abubuwan sosai ga waɗanda suke da mabiya da yawa domin a wayar da kan al'umma kan cewa akwai dabaru da za a samu karbuwa a yanar gizo ba tare da an samu an cutubo ko kuma an bata ma wani rai ko mutum ya sa kanshi cikin matsala ba sannan kuma sai kamar makarantu high institution ma makarantar addini da sauransu ya kamata da a shigar da irin wannan sabon ilimin saboda babu shi a cikin curriculum din makaranta a koya ma matasa cewa ga abin nan ana yin shi da gaske kuma yana da amfani amma kuma idan kai amfani da wasu hanyoyin da na banza ne wurin karbo a yanar gizo daga hadarin da zai haifar. To wannan zai rage mu abin armashi sosai.
Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da bakin mu na yau suka baya a cikin shirin. Allah ya mana jagora baki daya. To masu sauraro gabaki daya anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla yanzu kuma sai mimicin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Ganin yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 142 a fadin kasar, duk da cewa hukumomin lafiya a kasar na ta kokarin yaki da cutar don kawo karshen ta. Hakan yasa hukumomin lafiya a kasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya suke daukar matakan kariya don kare bullar cutar a kasar. Abokin aiki na Hamid Ali ya zanta da ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin kasar a bangaren kiwon lafiya Hamisu Hammal Lawali don jin irin matakan da ake dauka na rigakafin hana aukuwar cutar ta lasa a kasar Niger. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Abin da yasa gwamnati ta dauki wannan matakin na ta sanar da mutane dan saboda a dauki matakai ne na rigakafi. Saboda ko wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kaman na zaman in dan gemun dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na karuwa, kenan mu bata zo ba gare mu, amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo ba a fatan zo wata kuma koda ta kasance haka din kuma abin da yazo da sauki
kamar matakan da midami suka kunsa
in matakan rigakafi a takaice. Saboda shi wannan ciwo ne kamar yadda muka ce muku yana iya ana iya kama tsakanin mutum zuwa mutum, kuma ana iya kama tsakanin kazamtar dabbar da ta sa wannan take da wannan ciwon zuwa mutum. Kenan can inda ke da masassara wannan gahiya ko in ce pera su ne nau'in su wannan dabbobin su ne suke dauke da wannan ciwon. In suka je suka yi fitsari cikin abinci ko kayayyakin da ake aiki da shi, in dan adam ya dauka ya sarrafa shi ya aiki da shi ba tare da dauki matakan tsafta ba, sai ya kamu da wannan ciwon. Mataki babba shine tsafta, ka san abinda da uwar lahiya tsafta wa ciwo kuma kazamta, kenan babban mulga kai tsafta ne. Tsaftace hannu yayin da za a ci abinci ko yayin da aka taba wasu kayayyaki wanda ake kyautata wannan gahiya ta taba su. Jami'ai na kiwon lahiya su ma su dauki mataki daga kama wannan yiwa wannan mara lahiya aiki zuwa yiwa wannan mara lahiya aiki, ya zamanto ana sa wannan safa ta hannu da ake zance, kenan aiki da safa ta hannu da wannan aiki da mask da ake karewa. Duk da shi wannan ciwon yana daukan shi ne ta hanyar in an taba shi an kai hannu baki ko an kai hannu hanci za a dauki wannan ciwon.
Ganin cewa tarayyar Najeriya da Niger kamar ɗan jumma ne da ɗan jumma ta bangaren da ya shafi cuɗayuwa da al'ada, shin hukumomin kiwon lafiya kun dauki irin wannan matakan na cuɗayuwa tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa?
To shi bisa kan wannan cuɗayuwa akwai kundi da ake cewa RSC a Turance, kaman girgam ne kuma abin da ya shahi alluba cututa wanda take sa alluba, kuma da kaman bulaguro ko kuma ketarawa daga wannan kasa zuwa wannan kasa ko kuma a cikin kasar ma yanda take. Wannan shi kundin wannan shi ne ya yanke an je da matakai wanda ya kamata a dauka. Wannan kundin shi ne ake aiki da shi, shi ne a bakin iyaka ana aiki da shi, kenan mutanen da za su shigo ya kamata a tantance ya ne lahiyar su take, kuma da wanda za su fita ya ne lahiyar su za ta shiga tsakanin iyaka da iyaka. Kamar yanda mu a nan cikin kasa ake daukan mataki ake bincike na kwakwaf, in ana kyauta zaton ciwon abu ya zo yana nan, to mu muna cewa wani abu da ake cewa a farkon community surveillance active ana bincike na kwakwaf, ana bi gari-gari unguwa-unguwa ana larwai a gani wanda yake dauke da wannan ciwon. To shi kuma wannan kenan kamar wannan da na maka wannan zancen kasa da kasa, shi kuma ana yin aiki ne a bakin iyaka kenan wanda za su shiga kasa a tantance da su wanda za su fita su ma a tantance dan inda za su je kasa kaita kuma su kuma wanda za su wanda suka fito kasa je inda ake da wannan ciwo
ya al'umma kamata su rugu wannan matakan
ya al'umma ya kamata su dauki mataki akan wannan abun matakin wannan da ya kamata su dauka kenan inda ke da ciwon mutun da bai zo ba babu ciwon matakan da ya kamata a dauka su ne wanda na muka bayani sai aiki da duk galgadin da likitoci suka ba su na jika daga rigakafin wannan ciwon na masassarar lasa kenan babban abun tsafta ne kuma in ya zamanto inda ke da ciwon ne kal ai mu'amala da wannan gahiya da nake ce maka ko fera saboda wani lokaci ka san akwai kasashe wanda sosai ko mu nan ma ana cin gahiya amma dai wancan kasashe na gusun sun himu amfani da wannan nama to yawanci amfani da naman da naman dabobin nan da suka kamu da wannan ciwon kenan a kiyaye shi kuma a dauki matakan tsafta in abun ya faru a zo likita da wuri saboda duk ciwon in aka zo likita da wuri likitoci sun yi sauƙin samun damar ciwo kanshi in kuma aka bata lokaci to shine kahin awar a samu waraka za a dade kuma in ta zo da wannan sai kaga an rasa rayuwa ma
a bangaren asibitoci an dauki matakai asibitoci na Nijar an dauki wasu matakai haka
sosai an dauki matakai kuma kamar yadda na ga maka matakin wanne ne wannan dai na rigakafin wannan sune saboda wannan wasiƙa da dalilin wannan aika wannan wasiƙa ma da akai ko ina da ko ina balle ma yanzu da ya zama to wannan harka ta rezo sosai kenan babu inda wannan labari wannan takarda babu inda bata je ba kuma da yaya mutane suna dauke da akai wannan abun ga inda yake kuma ga yanda yake ga alamun yanda yake kenan koda ya zo an san matakan da za a dauka ko ina an dauki mataki gidan likita
kamar wani alamu ne idan mutum ya gani zayin sauri ya je likita ko gudun kar a je ko kuma wani alamu ne idan mutum ya gani zai iya zuwa likita
ita wannan masassara kamar yanda nace maka masassara ta lasa ita alamominta na harko dai wannan masassara wanda za ta zo ta shigi mutum kuma ta ringa karhi ta ringa wanga ci gaba bayan wannan masassaran zai zama mutum yana jin kasala yana jin tamnal kashi kuma in ta kai ta kawo har zai kawo ji ma zai bace kamar ji haka ta fannin kunya zaka ji mutum ya wannan kuma mutum zai galabaita kamar zaman misalin masassara wannan ta damana kuma hallo in ta kai ta kawo mutum zai ringa tsagon jini daga wannan menene yake da suna ido saboda akwai ciwon ido da yake faruwa in mutum yana cin ciwon yayi kamari zai kai ido mutum yayi jawur yayi ya samu abun gato daga wannan gurin ma jini yana iya bulla hanci duk kohohi wanda suke a dan adam inda wanda yana iya samu wannan amma sai in ta kai ta baci take kai ga haka nan to kuma sai kamar yadda na ga maka galabaita wanda duk alamun su kusan guda da nan masassara wannan wadda muke yi da kullum bambancin su shine wannan wanda na gaya maka
Najeriya ta yi kamari ne shi sa aka dauki wannan matakin
duk da banni da wani kaso ko kuma yawan mutanen da suka kamu a Najeriya a yanzu a hannuna amma dai ita ta bulla ita koda mutum guda ne ya kamu za a dauka kamar yanayin ta baci take kenan kamar zaman in aka ce yanzu ga ka dauki misali cholera in mutum daya ya samu da ciki ya kamu da ciwon cholera kenan kawai ta baci ne kamar zaman alloba take ci to ita ma wannan masassara tana daga cikin nau'in masassara wanda take sa tsagon jini wanda jini mutum ma yana iya kariya kenan kaga kenan ciwo ne wanda yake matsananci wanda in mutum daya kamu kamar duka al'umma ne ta kamu kuma a ciwo ne mai yaduwa akwai ciwon wanda matsananci ne amma kuma tsakanin kamar zidani da kai bana goga maka bashi amma ita masassarar lasa ina kamu da ita ina iya goga maka kana iya gogawa ne kenan nan take iya yaduwa cikin jama'a kenan shine dalilin da yasa ake a irin wannan ciwo in sun faru ake dauka mataki nan da nan a sanar da mutane sukwanda shirin ko ta kwana
ya za a iya shawo kan wannan masassara
abu na harko dai yanzu su can inda ake yin ta matakan da ake dauka musamman duk wanda ya kamu da ciwon wannan aisauri a amshi magani nan take kuma a killace wanda suka kamu saboda kamar yadda nace muka ciwo ne wanda yake mai yaduwa kuma a ci gaba da fadakarwa da mutane saboda babban mataki na kawar da ciwo babu kaman fadakarwa saboda an fadakar da kai ka san abin da yake ka san wannan ciwon yanda yake kamuwa kenan kai da kanka zaka dauki mataki kafin ma ciwon wannan ya kama ka tunda har yanzu ita wannan rishin lafiyar ta masasaran lasa ba a samu ba wani takamamme a hukumance allura wadda za a ce in an yi wa mutum zai samu rigakafinta kenan rigakafin wannan matakan tsafta ne da ya kamata a dauka in an kamu kuma a zo da wuri kuma a kiyaye likitoci su kiyaye duk akwai saddabarun da ya kamata su likitoci su na ciwon nan kai ne ya yi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
suna na Apostle Hassan Bankaran daga Niger Republic mun dauko wani abu wanda shi annabi Ishaya ko Shaibu ya rubuta lokacin su mutanen ubangiji suna addu'o'i iri-iri amma sai suka lura cewa babu wani abu na alheri mai faruwa sakamakon wani addu'a har suka ce ma ubangiji me yasa yake kaskantar da kanmu ubangiji baka kula ba sai ubangiji ya maida masu martani ya ce a'a wato abinda nake so ku kwance sarƙoƙin mugunta sai ku 'yantar da waɗanda aka zalunta ku kakkarya kowace kariya ku ci abincinku tare da waɗanda ba su da ku kuma shigo da matalauta cikin muhallinku waɗannan abubuwa su ne waɗanda yawancin lokaci mu Kirista muka manta cewa Ubangiji yana so ya ga mun samu wata hulɗa tare da shi to abinda Ubangiji yake so shi ne mutanen Allah waɗanda ke zuwa gare shi domin ya ji kukansu saboda jama'a kuma idan sun samu su bayar haka maganar ta faɗa cikin Luka sura 6:8 da mun dauka auna da shi da auna muku sosai maimakon mu zama ilimin albarka da sauran jama'a sai mu riƙe albarka a gare mu to kira wanda muke da shi shi ne cewa ya kamata mu lura da talakawa da wannan cikin kunci su samu matsala su samu biyan bukata kuma a ƙarshen shi ne wata aya ta 11 ke cewa zan bi da ku kullumin zan biya bukatunku da abubuwa masu kyau in sa ƙasusuwanku shi ƙarfi za ku zama lambun da ake masa ban ruwa za ku zama kamar maɓuɓɓugan ruwa da ba ta ƙarewa
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya